السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين 26 ga watan رمضان Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1436 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci muna karatu a suratul a'raf mun tsaya aya ta 15 insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta mun tsaya aya ta 13 zamu tashi aya ta 14 insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya taimake mu kafin nan ga tambayoyin da aka turo wannan mai tambayan yayi sallama yace yana da kanwa mace ta kasance tana yin abubuwan da basu dace ba sai ya mata magana sai ta fara rena shi har ya kai ga ya dauki bulala zai zana ta sai mahaifiyar su tace ba ta yarda ba in ya dace ta in ya dace ta sai shi kuma bata yarda da ke ta ba sai shi kuma ya rantse akan cewa ba zai kara mata magana ba kuma yanzu ya ga in baya mata magana za ta lalace to shi malai in ya mata shi malai in na mata sai nayi kafara ko kuma wannan abu ne sai kai kafara mana ya kamata kai kafara tunda ka rantse wanda ya rantse akan abu sai ya ga barin abun shi ya fi alkhairi to yayi kafara falyahnas yayi ya janye rantsuwarsa yayi kafara haka sai kai kafara ka ci gaba da yi mata nasiha da kuma nusar da ita zuwa ga abun da yake daidai wallahu a'lam mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullah bayan yayi sallama sannan yace tambayar sa ita ce duk lokacin da Ramadan ta shigo yace yakan ji imanin sa ya karu sosai ta yadda har baya so ma watan ya fita amma daga zaran watar ya fita in ji shi sai ya sai kasa yin ayyukan da ya saba yi kamar su karatun alkur'ani ko kyautata wa iyaye to ya zai don ya samu ayyukan su daina har bayan azumi ma'ana su dore har bayan azumi shine mutum ya san cewa Allah wanda ya halicci watan Ramadan shi ya halicci sauran watannin ma gaba daya kuma a kowane wata Allah subhanahu wata'ala yana nan kuma yana bukatan abota masa haka bai dace wa mutum ya keɓe ibadar Allah kawai ga watan Ramadan in watan Ramadan ya fita shikenan ya zama wani iri wannan bai kamata ba ya kamata ya zamanto yana kokari yana himma a kowane wata lallai ana ƙara yawan ibada in watan Ramadan ya shigo amma ba ana nufin kuma in ya fita shikenan an daina gaba ɗaya ba wannan kuskure ne mai girman gaske yana daga cikin alamar ayyukan da mutum ya yi a Ramadan din Allah ya karba in ya ga ya dore da yin ayyukan alheri bayan Ramadan amma yana daga cikin abun barazana da tsoro in ya ga cewa bayan Ramadan ya yi sako-sako da ayyukan ibada to fa ga alama cewa akwai matsala ai wajen karban ayyukansa duk wanda ya yi a cikin Ramadan din da aka ya dage ga cewa ya ci gaba da yi kamar yadda yake dagewa a Ramadan yake yi haka kuma zai dage a sauran watanni wallahu a'lam wannan kuma ya ce assalamu alaikum bayan ya yi addu'a ya ce tambayar sa ita ce me yasa duk abin da Allah ya yi baya cewa na yi sai dai ya ce mun yi wannan an ansa ta jiya alhamdulillah wannan tambaya ta gare ce assalamu alaikum mala Allah ya taimaki malam sannan sai ya ce shi ya bude account ne a Jaiz Bank don ya guduwa interest to ya ce ya je ya duba account din nasa sai ga wani kudi ya karu a Jaiz din shin malam ya zai da wannan kudi abunan Jaiz Bank ya kamata a samu karin bayani daga gurin waɗanda suka san a harkan bankin Jaiz Bank din wato da Islamic Bank ne free interest aka je to ya aka yi ga karin kudi shine yake tambaya wanda suka sani sai su yi bayani sai mu bayani bisa abunan din su na okay aka ce akwai bangarorin abubuwa daban-daban na harkar kudi din akwai irin su mudaraba wanda a tafi a juya kudin naka da ka ajiye a gurin su ya ciyo riba sai a raba riban ha da kai to bai sani ba ko wani bangare kake ciki saboda haka ya kamata ka bincike su mutanen ma'aikatan ka ce yaya ka ji su ba kudin ruwa kuma sai ka karin kudi sai ka tambaye su in su ma bayani yadda kudin ya karu sai ka zo ka tambaye mu ya yake a shari'a insha Allah ta'ala in mun sani mu faɗa wannan kuma ce assalamu alaikum wa rahmatullah bayan ya yi addu'a shi ma ya ce me ya yi matsayin sallar mu a mutumin da in yana sallah sai fitar iska ya kama shi a cikin sallah sakamakon cutar basir wani lokaci in ya yi alwala ya ce wani lokaci yakan yi alwala har sau biyu kafin ya tsaye da sallah in mutum yana tasalsulin fitan iska malamai suka ce zai alwala ga kowace sallah in ya alwala ya shiga sallah kawai ba zai sake la'akari da cewa iska ta fita ko ba ta fita ba kawai zai cigaba da sallan sa har ya idar da sallah haka kuma in wata lokacin sallah ya shigo nan ma zai yi alwala sannan ya cigaba da sallah ba zai sake la'akari da cewa alwalan sa ta warware ba har ya idar da sallan sa wallahu ta'ala alam haka zai ta yi wannan ma bayan ya yi sallama yake tambayar sa ita ce gida ne yake da kabura a kaburbura a wani sashi a cikinsa shekaru nawa ne okay wannan ya yi magana akan shekara nawa ne shari'a ta yadda a zo a yi gini akwai bayanin malamai da sabani na manta ban duba sabanin ba ina ga insha Allah ta'ala in mun duba za mu ƙara bayani a kai da akwai bayanin da na rike to kuma sai na ji wani ƙarin bayani daban kuma har yanzu sai daga baya insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi tambaya ta gaba ce malam yana so a yi masa bayani a yadda zai yi zakkan kudinsa kashi biyu na farko ana kasuwanci da su kuma sun shekara na biyu kuma suna ajiye ne amma ba su kai shekara ba to shin zai hada dukka ya yi lissafi ne ko ya zai kudin da duk mutum yake ajewa da dukiyar da mutum yake ajewa ya sayi dukiya ya ajiye kadara in dai ba a juya kawai ajiyewa yake ba kuma yana nufin tarawa kafin ya ci gaba da kasuwanci ko kuma kafin ribansu ya karu can gaba ba in wannan ne yana da tunanin in ribansu ya hau zai sayar to wannan su ma suna cikin kasuwanci ana fitar musu da zakka koyaushe amma kudi ajiyewa wanda ba a juya kawai a ajiye yake wannan tun ran da aka fara wato aka yi kasuwanci ya juyo aka fidda zakka a ciki sannan sai aka fara ajiye wannan kudin an riga wacce zakkan ta isa masa tunda shi ba a juyawa saka shi ba za a fidda zakka kowace shekara in ya zagayo a hada ha da shi da yake ajiye ba a komai da shi ba ba a lissafi da shi shi fitan zakkansa na farkon kafin a ware shi shi kenan ya isa masa saka ba a fidda zakka ba za a yi lissafi ha da shi ba wanda aka ajiye za a yi lissafin wanda ake juyawa ne da kayan da suke na sayarwa da sauransu duk wannan za a lissafa da kudinsu wallahu ta'ala a'lam wannan kuma shi ma bayan ya yi sallama ya ce yana neman ƙarin bayani a game da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ayan suratul baqara yace aya ta 255 kamar yadda ya rubuta yace la ikraha fid din sanan har zuwa karshen ayan yace kuma da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ay hadisin at-takwas yace an-nawawi wato yana nufin 40 an-nawawi yace umirtu an uqatila an-nasa har zuwa karshe yace yace ana zargin ko akwai cin karo a cikin su waye ke zargi waye ke zargi kai ne kake zargi kenan amma ba ma zargi kuma ba cin karo a cikin su magana annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya inganta kamar yadda malamai suka tabbatar sannan wannan maganar aya ce maganar Allah alqur'ani la ikraha fid din tace babu tilasta wani ya shiga addini wannan kuma umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah matkar dalilin jihadi ya zo cika sharuɗansa sun tabbata shine ake magana umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah shi yasa ma karkashin hadisin zaka ga cewa to in mutum yake zai musulunta amma banda sallah fa ko banda zakka sai daga baya amma yayi imani da su amma ba yanzu zai fara ba malamai wasu suka ce eh za a iya bashi dama ya musulunta don ya dandani zakin imani daga baya zai biya da kansa ma zai fitar ba sai an ce an abu nan ba ko in azumi ne zaka ga ya ci gaba da yi ko makamantan haka daga umirtan uqatilan nas yana magana akan abu daban la ikraha fid din tana magana akan abu daban ne ba ba su da alaka wajen cewa sun yi karo da juna babu wannan ko kada wallahi ta'ala alam qalin bayani saboda kai din kara ka gano ana zargin to qalin bayani sai ka je ka duba sosai ka duba littafin tafsiri karkashin ayar ka duba sharhin hadisin kuma sai ka ga abin da malamai suka ce ba sai mun ma ƙarin bayani ba amma muna tabbatar ma cewa ba sa karo da juna ko kadan abinda wata ra'ayin take magana daban abinda wannan hadisin ke magana daban yawa wallahi ta'ala ala wa alaikum assalamu alaikum da fatan Allah ya kara mana ilimi da fahimta amin yace mutum ne tambayarta yace mutum ne yana bin jami'i sallar farilla a rak'ar karshe yayin da liman yake sujjada a sujjadar karshe tare da mamu sai aka samu matsalar na'ura wato lastika ba musalli man ya dago zaman tahiyya ba har yayi sallama sannan aka sanar da mu waɗansu daga cikin mu suka dago suka yi sallama ba tare da tahiyya ba wasu kuma suka yi tahiyya to malam ina neman ƙarin bayani saboda gaba wadanda suka dago suka yi sallama ba tare da tahiyya ba sun yi daidai wadanda suka dago suka yi tahiyya suka yi sallama su ma sun yi daidai na wallahi ta'ala alam saboda haka ƙarin gaban ma duka gani in ka samu yace menene halarcin zoben azurfa kuma in ya halarta a wani hannu ya kamata a saka da kuma dan yatsar annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa zoben sa a hannun dama ne kuma ya halarta maza da mata za su iya sa zoben azurfa amma maza ba za su sa zoben zinari ba mata za su iya sa zoben zinari za su iya sa zoben azurfa amma mata ba za su sa ai maza ba za su sa na zinari ba sai mata kadai to don haka kuma yana sawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sawa a hannun dama sannan yana sawa a wannan yatsa wacce ba ta kusa da ta tsakiya ta gefe na biyu ta kasa kenan idan an faru ita wannan yatsa yake sawa wallahi ta'ala alam wasu kuma suna cewa yana sawa a yatsan tsakiya amma cewa a yatsan gefe din nan shi yafi abu nan sannan kuma hannun dama shi na ta zobe akwai baya shiga ban daki da shi saboda akwai sunan Allah an sa Allah sannan an sa Muhammad sannan an sa Rasulullah an sa Muhammad Rasulullah a jikin zoben sa kuma an yi tsara uku ne Muhammad a sama Rasulu a ƙasa abuna Allah a sama sannan Muhammad Rasulu haka layi na biyu Muhammad sannan Rasulu a ƙasa to haka zoben sa yake haka shi yasa baya shiga bangiyar shi amma yana hannun daman sa to haka idan mutum ya sa zoben azurfa zai iya sawa in ya bibi sunna a irin wannan tsari din wallahi ta'ala ala insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba sauran tambayoyin insha Allah gobe za a dora su da wanda suke tahowa nan ai akwai wanda wannan wannan na antar an antar insha Allah za mu ci gaba da karatu aya ta 14 a cikin suratul a'raf muna fatan Allah ya samu dace na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
نعم. Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala ya kore shi daga aljanna, an saukar da shi daga matsayinsa na zama tare da mala'iku. Allah sai ya fita daga aljanna, ya gangara, ya fita yana cikin kaskantattu. Shi kuma sai sake bayani, ya nemi alfarma. Qala, sai ya ce, anzirni ila yawmi yub'athu, ka jira ni, ka bar ni in ci gaba da rayuwa, ila yawmi yub'athu, har zuwa ranar da za a tada su. Qala, sai Allah ya ce masa, innaka minal munzari, lallai kai an barka kai ta zama har zuwa ranar da za a tada su, ma'ana har zuwa ranar da za a mutu. Shi yasa a wasu ayoyi ila yawmil waqtil ma'lum, ila yawmil waqtil ma'lum shine busan kaho na farko. Yayi busan kaho na farko shi ma zai mutu, Iblis zai mutu, amma Allah ya bashi dama zai ta rayuwa har wancan lokaci, har ta yi busan kaho. Kuma sannan zai ta yawo ne yana badda mutane. Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dama ne, in ji malamai suka ce, tare da cewa barna zai yi doron kasa, amma saboda wasu hikimomi da Allah yake so ya zartar, saboda wasu hikimomi da Allah ya san da su, da kuma wasu abubuwa da yake so ya zartar, ya sanya ya bar shi. Da ya nemi a bar shi, Allah ya ce an bar shi, ya ci gaba da zama. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya zartar da wani abu wadda in Iblis din ya ci gaba da rayuwa ila yawmil waqtil ma'lum, Allah subhanahu wata'ala ya tsara hakan wa'innan abubuwa din su gudana. Qala, sai ya sake cewa, fabima aghwaytani, ina tabbatar da yadda ka batar da ni din, ahalaktani, kamar yadda sashin malamai suka ce. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya fassara shi kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir ya faɗa, fa bima aghwaytani fa bima adlaltani, wato ya saboda batar wanda kamun din nan, ko kuma halakar wanda kamun din nan, kamar da Imam Qatada rahimahullahu ta'ala ya faɗa, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, to ni kuma tabbas wallahi sai na zauna, babu shakka sai na zauna mutu a bisa tafarkin ka miƙaƙe. Zan zauna musu a bisa tabarkinka miƙaƙe, shine ba mai iya kama hanya madaidaiciya ya yi aikin alheri face sai ya samu karo da shaidan. Zai zo zauna a inda hanya ce ta daidai, ya tsaya a gurin, wanda da ya zo wucewa sai ya yaƙi shaidan ya wuce. Shine abun da Iblis yake tabbatarwa, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, tabbas zan zauna musu, zan zauna sosai in tsaya a tafarkinka madaidaici, wato har sai in mutum ya fi ƙarfi na kafin ya wuce. Sannan sake rantsewa, summa la'atiyannahum, sannan tabbas zan zo musu, min bayni aydihim, ta gabansu. Min bayni aydihim, ta gabansu shine zan sa musu shakka, in ji malamai suka ce ma'anansa zan sa musu shakka akan al'amari lahirarsu. Wa min khalfihim, zan zo musu ta bayansu, ma'ana zan sa musu kwaɗayin rayuwar duniya. Wa an aymanihim, zan zo ta damansu, malamai suka ce ma'anansa shine zan sa musu shubuha a harkan addininsu. Wa an shama'ilihim, zan zo musu ta hagunsu, malamai suka ce zan kwaɗaita musu yawan saɓa maka. Kaga wannan abubuwa guda hudun kullum a cikin su mutane suke rayuwa. Yace summa la'ati annahum min bayni aydihim, zan zo musu ta gaban su, shine zan sa musu shakka game da lahiran su. Mutum yana ganin za a yi tashin kiyama ko ba za a yi ba, ko yana ganin nisanta, ko kuma yana ganin ya yadda za a yi, amma aikinsa bai yadda za a yi ba. Ayyukansa suna nuna kaman anya ko wannan wanda ya yi imani da za a tsaya gaban Allah ne a yi hisabi mai irin wannan aiki. Sannan abin karfi shaidan ya ce zai sanya musu kwaɗayin duniya, wani shi ne a zukatan kusan dukanmu, sai wanda Allah ya tsirar, kusan babu wanda ba ya da kwaɗayin duniya a zuciyarsa. Amma sai dai in dacewa daga Allah ya zo, ko mu ce samu tsira daga Allah, shi ne zai zama yana kwaɗayin duniya, amma kwaɗayi mai tsafta, ma'ana yana kwaɗayin duniya abun da ya zama halal daga cikinta. Tunda yana raye a duniya, dole zai kwaɗayin duniya, zai kwaɗayin gyara duniyarsa, zai kwaɗayin duniyarsa ta yi kyawu, zai kwaɗayin duniya ta yi masa yadda yake so. Amma ta yaya, ta halal ko ta haramu ko ta halin kaka, shine shaidan zai sa musu kwaɗayin rayuwar duniya ba ta halal ba. Wannan ya rantse a gaban Allah yake wannan magana, ma'ana zai sa mutane su duƙufa akan rayuwar duniya ba buƙatar tunanin cewa wannan halal ne ko ba halal ba. Sannan za su duƙufa wajen ayyuka na gina duniyarsu babu tunanin cewa Allah ya yarda da wannan aikin ko bai yarda da shi ba, babu tunanin cewa akwai fushin Allah a wannan aikin ko babu fushin Allah. Mutum kawai zai ta yi. In dai aikin akwai gina duniya a ciki, to ko da ginin ya sa fushin Allah, to zai, saboda shaidan ya kawata masa haka. Shaidan zai kawata wa mutum tunanin gina duniya ko ta halin kaka, Allah ya yarda ko Allah bai yarda ba, ba ruwansa, kawai zai. Shine summa la'ati annahum min bayni aydihim wa min khalfihim. Min khalfihim shine sa musu urazibuhum hayatad dunya, zan sa musu kwaɗayin rayuwar duniya su rinka neman gina ta ko ta wani irin hali. Sannan an aimanihim din nan, zan ga musu dama, shine zan abuna zan sa musu shubuha a harkan addini da kyaman harkar addini. Wannan na daga cikin abun da daiwa daga cikin mu muke ci, za ga ana kyaman harkar addini. Duk wanda yake so ya gina duniya, mafi yawa za ka ga ya fi kwaɗayin gina duniya din ta hanyar da ba daidai ba. Shi yasa idan aka ce to ga addini, sai ya ringa kyaman addini din, saboda addini yana iya cewa a tace a gani abun da kake wajen gina duniyar ka daidai ne ko ba daidai ba, to wannan mutum baya so. An jima karan sai mu ce a wannan ya zama tsanani, a wannan tsanani ne addini, ai ba a ce a yi tsanani a addini ba. Wanda bai karanta addini ba, bai san komai addini ba, zai ce maka abun da kake tsanani ne a addini. Wani ma ba musulmi ba ne, zai ce maka ka yi tsanani a addini, saboda yana ganin cewa abun da ka faɗa ko abun da kake aikatawa ya yi daidai da cewa gina duniya a yi ta ta hanyar halal. Saboda haka za ka kyamaci wasu abubuwa, to kyamatan waɗannan abubuwan sai ce maka tsanani ne. Za ga misali, wata za ta fito da hijabi, cikakken hijabi, yana jan ƙasa, sai ce mata ta yi tsanani, ki ɗage mana, ai ba ta yi tsanani ba. Amma za ka ga wata ta fito kanta ba komai, gashinta a waje, ta sako wani ɗan ƙanƙane riga, hamashinta a waje, abin ƙirjinta a waje, tana yawo tsakanin mutane, ba wanda zai magana. Ba wanda zai ce wacce ta yi tsananin shashanci, ba wanda zai ce ta yi tsanani a shashanci, ta yi tsanani a sabon Allah, ba wanda zai ce ta yi tsanani a kaucewa hanyar Allah, ba wanda zai ce ta yi tsanani a bin tafarkin shaidan. Amma da ta sako hijabi, ba ta ce kowa komai ba, kawai ganin ta aka yi hijabin ta yana jan ƙasa, to ne ta wannan ta tsananta. Saboda mai shaidan ya rantse zai zo musu wa an aimanihim, zan sa musu shubuha da kyaman addini. Shine wa an aimanihim, domin addini shine yamin, damar mutum, to shaidan zai sanya shubuha da kyamar addini. Balle wata ta rubuta da fuskanta, in da rubuta da fuskanta sai zama wani musulmi ma tsoron ta yake ji, saboda yace ta tsananta sosai. Amma wanda ta bar wuyanta, ga sunan za ga rigar da ya kamata ko a baki ma wata ba za ta sa ba, amma ta fito tana yawo a tsakanin mutane, ba wanda zai ce mata komai, ba wanda zai ce komai. Wannan za ga dokoki ko a jami'o'i ga doka a rubuce, ya haramta ga ɗalibi ya fito fita na tsiraici, ya fito fita wanda bata kamata ba, a rubuta akwai doka. Amma wadda ta yi tsari irin wadda addini yake ta yi, sai ta tsananta. Ba za ka taba jin wani mai son addini ya ce wata ta je ta sako hijabi ba sai ɗaya ku, ko kuma ta rufe kanta, kai in yi tambaya ma aka ce a ai ba musulma ba ce, shikenan babu wani sadaita, ba sai ta je ta rufe kanta ba. Amma wata kuma musulma ce, wani yana iya da bakin cewa ta cire wani sifa nata wanda addinin ta yace ta yi, saboda mai wai ta yi tsanani, ba cewa sai ba wani ya yi ba, ko ba cewa ta yi shi ya yi ba, amma nan ta yi tsanani. Wata kuma ta fito tsirara a tsakanin jama'a wanda ko wanda ba musulmi ba bai yadda da wannan ba, ita ba wanda zai ce komai. Balma ya ga wani yana girmama ta, me yasa ke girmama ta? Don a gane cewa shifa wato addinin nan shi irin wanda suka fahimci rayuwa ne, wai ya fahimci rayuwa, don haka baya nuna bambanci, saboda ya fahimci rayuwa, ya san yadda rayuwa take, don haka baya nuna baya kyaman komai, baya abu. Ai kowane addini ya kyamaci tsiraici, ko fitar tsiraici shifa tuwa ce da dabbanci, ba subantuwa ne da ɗan adamci ba, yawa dabbanci ne ba dan adamci bane, ba tsari ne na dan adam ya fito a siba ta tsiraici ba. Amma abun alfari shine ayi hakan, sannan mutum yana mu'amala da irin wannan yana abun nan. Misali in mutum ya jero da samace, in ka dan yi kyama ka koma baya, sai ta kaci ka tsananin addini. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta'akkarna, ya fito daga masallaci ya ga mata sun fito, maza sun fito, mata sun fito, kawai sai fuskar ta canja, idan sai ya ja ya ce maza ku koma da baya, mata ku koma da baya, ta duwa ta tago ta tafi kafadan ta setin kafadan mutum ba mijinta ba, za ta shiga wutar jahannama. To idan yanzu mata suka jero yar jami'a ta ke kina university, wai kina kyaman tafiya da namiji, ko kuma kai kana university ne za ka nuna mana abuna, ka cika tsanani. In mace ta da baya ko yayi sauri ya bar mata, ka cika tsanani. In mace ce ta ce ta cika tsanani, ai na ta koyi wannan, ita fara university ce. To da za ka ga farko farkon shigo ta university da hijabi, tana gama semester farko kawai level 1, shikenan sai ta tsare hijabin, sai ya zama tsakiya, ko kuma ka ganshi a dan muya kawai, shikenan wai ta zama yar jami'a, ta fara gane meye duniya. Saboda me in ta bar hijabinta har kasa, wai za a ce mata ta yi tsanani, shine sun mala'ati annahum min baini aydihim, zan zo musu ta gabansu lahirarsu gaba ɗaya, sai na sa musu shakka a cikinta, sai na rusa musu lahira, in ji shaidan a gaban Allah yake maganan nan. Wa min khalfihim, zan sa musu kwaɗayin duniya. Sai ka mata yan kika zama da hijabi, wa zai dauke ki aiki? Wa zai dauke ki aiki? Kai in mutum ya bude supermarket mai kyau ko wani shago, in yana son a rinka zuwa ciniki sosai, to ya samu wasu 'yan mata haka wanda ba sa sa hijabi, wanda za su dan bar gayinsu sun gyara da sauransu, shikenan sai ka rinka ganin mashina da motoci ana tsayawa ana sayan kaya a guri. Milkosin yara ma in wani zai tsaya, sai ya tsaya a gurin ya tsaya. Tana rabi Hausa rabi Turanci, wai ita ba cikakkiyar Bahaushe ba ce, kuma Turancin akwai, saboda yake ji tana rabi Hausa rabi Turanci, nawa ne 50 naira ne, I have no change, kaza kaza, saboda haka wai rabi Hausa rabi Turanci, wai shi ne wani abu, kawai shi kenan, sai da ana ta zuwa gurin ana layi ana abu. Kuma da ati annahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim, min baini aydihim wa min khalfihim, shi kenan kawai, ya rusa muku lahira. Ya rantse a gaban Allah, sun mala'ati annahum, wallahi Allah sai na zo musu, min baini aydihim, ta gabansu, malaman suka ce shine ushakkiku lahum fi akhiratihim, zan sa musu kokonto a cikin lahiransu, sai na rusa musu ita. Wannan shine abin da Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya faɗa, haka malaman suka ce shi ma yake, zan sa musu kokonto in rusa musu lahiransu, shikenan. Saboda haka ba mai magana a gan tsarin addini, amma in wani abu ne kawai za ta aka kai tsanani. Wa min khalfihim, duniya kuma zan sa musu kwadayinta. Idan ka ce wannan haram ne, gaskiya bai kamata mu yi amfani da shi ba, ni bana son wannan kudin, wannan kudin bai kamata a ai wanda za su fara hawa kanka ma musulmai ne, in mu karka bata mana, mu ba haka muke a wannan ma'aikatar ba. Yawa tun da muke shekara ta ni 20 yanzu ina aiki nan, ban tawajin wanda ya faɗi wannan ba, wai shi tsohon ma'aikaci abokin shaidan. In ba abokin shaidan ba, ana ce maka haramun ne, kana cewa wani shekaran ka 20, to shekaran ka 20 sai me, shekaran sa 20 yana aiki nan, wani ya sama shekaransa 25 wani ya sai 30 yana aiki ana saboda ka shirya tarbin wannan ba don haka yaushe za ka kawo musu wannan abu nan mun raba wannan kuɗin mu abu nan yanzu ina da fili ma da wannan kuɗin na saya kaza 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 idan mutum yana faɗin irin waɗannan abubuwa to kaga wannan magana ce ta bata dace ba ثم لآتين لهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم زم ثامس رؤاني جمد الدين جمد الدين كان ثامس رؤاني وعن أيمانهم زي زو تداما متاني معنى أي كن الدين رائبا سنوع عن شمائلهم زم زمس تا حقن ليس معنى أي كن الظنوبي shi zan tasu su yi zan tasu su yi ta ayyukan zunubi ma'ana in kaga mutum bai bar zunubi ba ai in kaga mutum ya tsallake zunubi to yayi sa'a ne saboda shedan a gaban Allah yake wannan rantsuwa a gaban Allah yake wannan rantsuwa babu wasa ciki saboda tunda ya tabbatar an kore shi an nesanta shi daga rahamar Allah an fidda shi daga aljanna an fidda shi daga cikin mala'iku to shi kawai yanzu ga abin da yake faɗa haka zai zo ta hagun ya sawa mutane sako su ta yin sako kawai sai za in mutum ya zo a to ai dan abun nan ne kawai haba ka taba abun nan ne a haba don kawai a girlfriend ne ko kuma a ce ma boyfriend ne ko makamancin haka saboda haka ke in baki yanzu ba yaushe zaki haka za a yi ta yi wa mutane don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa an aymanihim wa an shama'ilihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim zan zo musu ta daman su sannan kuma wa an shama'ilihim da hagun din su shama'ilihim shine masabu ya zamanto ayyukan mutane shine sabon shine zai zama abun so a gurin jama'a wanda da yake aiki in dai aikin alheri zai shedan ya tsaya a hanyar ba za a fara ba sai in Allah ya taimake shi ya tsira Allah ya tsayar da shi to sai kama hanya mai kyau amma in mummunan aiki ne to shine abun kawa shine abun sha'awa shine abun so kaga daga dalibi ya zo yana tashi ko mutum ya taso yana tashi to shedan zai kawata masa ya bude masa kofofin ayyukan zunubi da kofofin ayyukan sabo rena iyaye rena manya rena mutane rena addini a sallan ma ba sai ka ga dama ba kai yaro ne ka bari sai ka girma kana tashi yanzu ga harka da mata ga harka da wasu abun shaye shaye abun kau da hankali abun abubuwa duk sai shedan ya raya wa mutum wa'annan abubuwa shine wa'an shama'ilihim zai zo musu ta hagun din su yace zan kawata musu son sabo a gaban Allah yake rantsewa tabbas ya Allah tunda ka fidda ni daga aljanna to zan zo musu sai ra kawata musu sabo abun duk da zasu ya zama saba maka ne ya Allah zan zo musu shi yasa Allah subhanahu wataala ya fadi a cikin suratul nisa ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ya'iduhum wa yumannihim shaydan kullun yana musu alƙawari in kai kaza haba ai sai kaza in an ci haramun in an tara kuɗi in an yi abun nan shi sai kaza kawai yanzu fa kai ne mai mukami kaza kai ne mai guri kaza gaba ɗaya to da ka an haɗa kai da kai in aka turo kaza to shikenan sai a danne kaza a tura kaza sai ka sayi kaza gida kaza zai zama ka mallake shi guri kaza ka mallake shi guri kaza ka mallake shi shikenan ya wuce duk wannan abubuwa in shedan ne yake yi wa mutane alƙawura ya'iduhum yana musu alƙawari alƙawarin ƙarya shedan ke idan ya raya wannan ya raya wancan ya raya wancan sai ga mutum ya manta da menene Allah yake ayi ya manta da menene tsarin Allah sai zabi tsarin shedan sai wanda Allah subhanahu wataala ya kare shi dukan mu nan shedan yana gurin ya ga cewa ya kauda mutane amma wanda Allah ya kare shi ya tsaye da shi da izinin Allah har ya mutu zai tsaya shi yasa shi kansa shedan ya kebe wayansu ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayinka na kwarai zababbu masu yin aiki domin Allah su ne kawai za su tsira daga sharrin shedan amma shedan ya shirya iyakan shirya. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shedan yaziri ibn adam majrad dam, yana gudana jikin dan adam yadda jini yake gudana, haka shedan yake gudana, yadda yake gudana haka yake gudana. Saboda haka dan adam abun tsoro ne yace yana raye a duniya bai tsaya yana addu'a Allah ya kare shi daga shedan ba. A daidai wannan gaba mun yi dace da isowan a mai martaba uban kasa a uba gare mu gaba daya, wato mai martaba sarkin Gombe, Allah subhanahu wataala ya iso da shi ya halarci irin wannan guri namu. Saboda haka yau masallaci ya cika gaba daya, duk Gombe ta taru, da wanda ya zo da wanda bai zo ba ya zo kawai insha Allah. Kuma wannan babban abun farin ciki ne cewa Gombe ta zo sauraron karatun Alkur'ani yau kan gaba dayanta, da wanda yake kasuwa da wanda yake ko ina, yau alhamdulillah kowa ya zo insha Allah ta'ala. Saboda uban kasa ya riga ya zo, magana ta riga ta kare, falillahi alhamdu wal minna. Muna godiya ga Allah a ce a iyayenmu suna zuwa irin wannan gurare mai albarka, gurin karatun Alkur'ani. Dama Alkur'ani shi ya kafa wannan gari, kuma su ne asalin gari. Kuma alhamdulillahi ina tuna mai martaba marigayi, Allah ya gafarta masa da rahama, ya kai rahama cikin kabarinsa, yake cewa wannan gari da ka gani, masallacin nan da ka gan shi a kofar fada, yace kaga gidan mai martaba ta gabar da masallaci, yace ga gidan waziri ta yamma da masallaci, ya faɗi sansanin arewa da sansanin kudu, yace waɗannan in ka ga wani abu ya taɓa masallacin nan sai in ƙarfin mu ya ƙare. Ma'ana aikin su kawai shine menene masallaci zai rayu, sannan ya Alkur'ani zai rayu. Wannan shine abin da mai martaba ya gaya mana, Allah ya gafarta masa. Kuma alhamdulillah, wato kainuwa da shin Allah, wato Allah subhanahu wataala ya biyo salsala, kuma abun ya biyo tushe. Saboda haka ga mai martaba nan, shi ma ya zo yana mai sauraron karatun Alkur'ani, kuma ya ziyarci ya ga irin yadda muke abun nan. Wannan aikin su ne dama, kuma abun da suke kai ne. Haka mun san koyaushe ɗawainiyoyi sukan yi yawa, ba dole ba ne a rinka ganin su a irin waɗannan gurare, amma a koyina suke suna tare da mu, falillahi alhamdu wal minna. Don suna ba mu shawarwari ko daga nesa ko daga kusa, kuma ƙofarsu sun bata a buɗe gare mu. Wani ɗalibin ilimi da mai ƙoƙarin son a ga cewa an yi wani abu wanda ya dace, mai martaba ya bar ƙofa a buɗe gaskiya. Saboda haka Allah ya saka masa da alkai ne, muna masa maraba da isowa, kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ƙarfin gwiwa, Allah ya ƙara lafiya, Allah ya ja zamanin mai martaba insha Allah ta'ala cikin imani da riko da addini da kuma taimakon talakawa. Tun kafin watan Ramadan ya kama, ko akan mimbarin na san an taɓa faɗa irin yadda mai martaba ya yi himma a wannan shekara ta bana wajen taimakon talakawa. Sannan taimakon da Nasarar Islam aka turo daga can ya tsaya ya jajirce cewa lallai taimakon nan ya isa ga waɗanda suka cancanta. Kuma alhamdulillah gaskiya an yi ƙoƙari, muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi, muƙarrabansa da waɗanda suke tare da shi, Allah subhanahu wataala ya ƙara musu ƙarfin gwiwa wajen nusar da shi da kuma nuna masa abubuwan da suka dace kamar yadda su ne tun asali suke nan suke kuma gudanarwa. Muna fatan Allah ya taimake mu baki da. Mai martaba ya taimaki marayu a irin wannan yanayi da muke ciki, ya yi ta bi ma gurare daban-daban, yana tambayan yanda za a taimaka da kuma a'a abubuwan da za a taimaka, musamman a cikin wannan wata mai albarka. Gaskiya duk inda ya je da ikon Allah yana ba da gudunmawa mai mahimmanci. Akwai lokacin da shi kansa mai martaba yake gaya mun cewa akwai wani foundation da suke ta ƙoƙari da ikon Allah na miliyoyin kuɗi, wanda yake kawai bayin Allah ɗan garin nan ƴaƴansa yake so ya taimaka. Ina nufin ƴaƴansa, duk wani ɗan Gombe mu ƴaƴansa ne gaba ɗaya, su yake so ya taimaka. Yake ɓangaren tafiya karatu da ƙaro ilimi da ta inda mutum ya gaza, yace insha Allahu ta'ala wannan shine ayyukan da shi ya sa a gaba, kuma yana fatan taimakon Allah akan wannan ayyuka. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake shi, Allah ya ƙara masa ƙarfin gwiwa, Allah ya kare shi daga kowane irin sharri. mu da shi gaba ɗaya Allah ya bamu ikon yi masa biyayya. Allah ya bamu ikon yi masa biyayya yadda ta dace, wadda ta yi daidai da shari'ar musulunci. Muna farin ciki sosai. Mu ci gaba da karatu ne martawa? Na'am. Za mu ci gaba da karatu zuwa wani lokaci insha Allah ta'ala. Muna fatan Allah ya mana dacewa. Bayan mun yi maraba da isowa mai martaba mai garin gobe gaba daya zuwa wannan guri na karatu, muna fatan Allah ya taimake mu, Allah ya sa da mu da shi wato ya zama sanadin shigan mu aljanna. Allah subhanahu wataala yana cewa summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. An shama'ilihim shine zuwan shaytan da ya rantse a gaban Allah cewa zai zo wa mutane ta gefen hagunansu, ma'ana shi ne zai kyautata musu aikin sabo. Duk lokacin da mutum zai sabo zai ga abin akwai kyau, in ba Allah ya kare shi ba. Za ga ayyukan sabo, musamman mutum ya taso yana matashi wanda bai samu dace da kariyar Allah ba, muna fatan Allah ya kiyaye mu. Za ga ayyukan sabo, musamman an shigo jami'a, in mutum ya shigo jami'a zai ga ayyukan sabo ga sunan kata-kata. Akwai abokanai waɗanda suke ba na kirki ba, za ka fara karo da su, ko mutum zai fara karo da su ta inda baya tsammani. Akwai hanyoyi daban-daban na ɓatarwa. Amma in Allah ya taimaki mutum yana tunanin irin shawarwari da nusarwar da iyaye suka yi masa, da izinin Allah zai samu dacewa. Yana kuma tsayawa da addu'a, shi ba a kullum kar mutum ya lura da abin da yake shine na ado, abin da yake shine na kawa, zalla kawai ya lura da wannan ba tare da kula da menene Allah ya ce, menene Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara. Sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matasa ne a irin wannan tashedin su, amma bai hana su bin Allah ba. Don haka sun yi taka tsantsan da sharrin shaytan, sun yi taka tsantsan ba sa wasa ko kada. Don haka mu ma abin da yake kanmu yanzu shine mu tsaya tsayin daka ta hanyar addu'a da kuma karatun alqur'ani da neman sanin addini. In mun gane abin da addinin musulunci yake faɗa, to insha Allah ta'ala za mu muka riko da shi, to za mu samu tsira. Shi sa shi shedan ya rantsa gaban Allah. Allah subhanahu wataala ce ya'iduhum wa yumannihim, zai rinka musu alƙawari, alƙawarin ƙarya. Haba mun da kai yanzu kana matashi, kwanan nan za ka graduating, kana graduating kawai za ka samu aiki da guri kaza, in ka samu aiki sai ka samu kaza. Wani kuma yana nan ya gama yana neman aiki, kuma ana raya masa cewa yanzu tunda ka samu aiki to kaza da kaza za ka yi. Wani kuma ya samu mukami, siyasa ta su suka ci, to da haka an ba shi matsayi kaza, an ba shi matsayi kaza, sai ya ce to maganan fa ba wasa. In ka rike wannan guri, irinsa gurin suka rike su ne, suka zama su ne kaza a gari, suka gina kaza, suka mallaki kaza, suka mallaki kaza. In yace zai lissafin wannan kudin halal ne ko haram ne, sai shaidan ya ce masa a'a ba haka bane. Ya'iduhum wa yumannihim, Allah ce yana musu alƙawari na ƙarya. In kai kaza za ka samu kaza, in ba kai kaza ba to fa ka san cewa target abinda kake targeting gaba shine ka zama senator. Yanzu kaga kai kana house ne a state, house of assembly, to da ka targeting ɗinka da kake yi shine ka zama senator. To in ba ka tara kuɗi sosai ba, ya za kai ka san siyasar Najeriya sai da kuɗi sosai? Za ka duk wani kuɗi da za a raba ko ai wani lissafi ne ma kake ka handami duk abin da yake a abin nan ba daidai ba. In aka ce haramun ne, sai ce dai ta maka a'a ka bari mana, in ka zama senator ka zama kaza, ka zama kaza, in su ba sai ka tuba ba, ko kai sadaka da kaza, ko kuma ka gina masallaci kaza. Allah baya karban, inna Allah ta'ala tayyibun ba yaqbalu illa tayyiban, Allah tsarkakakke ne baya karba abu mai tsarki. Amma wannan shine abin da yake raya mana shedan kai duk matakin da kake ciki, hatta mata a gidanta, wallahi shedan yana raya mata cewa in baki kaza ba yaushe zaki mallaki mijinki, yaushe zaki kaza, ki dan yi tsafi kadan, ki je guri kaza, ki ta kaza a gurin kazanki, ko duk waɗannan. Ya'iduhum wa yumannihim, shedan yana raya musu ne, yana musu alƙawari na ƙarya. Wani manniyin yana musu burace-burace, buri ba ya ƙarewa a duniya. Ka ce kai ka zama kaza, ka zama kaza, abin da Allah ya sa za ka zama a duniya, wallahi sai ka zama, sai dai lokacinsa bai yi ba. In lokacinsa ya yi to za ka zama. Ai darasi ne babba, shi kansa bai martaba, Allah ya ƙara masa kariya. Yana cewa shi bai taɓa tsammanin abin da ya samu kansa akai ba, amma yana godiya ga Allah shi kuma ya sa wannan matsayi. In ba ya yi aikin da ya dace ba, yana ga shi ko bai gode wa Allah. saboda kai ce ya sa ayyuka muhimmai a gaba, Allah ya ba masa jagoranci. Saboda kai kullum shedan yana sawa mutane tamanniya, wato burace burace, a kaza in kai kaza sai kaza, a karka take kudin ka zai kare, a kar kai kaza yau za ka tsaya kana taimakon talakawa, yau za ka tsaya kana taimakon marayu, ka bari mana sai gaba. Ko matsayi mutum ya samu in ba Allah ya masa jagoranci ba, sai kuma tunanin a'a kai sai gaba tukunna, ka bari mana in ka gama kai shekaru kaza, shekarun nan fa a hannun Allah suke. Amma shedan sai rinka rayuwa mutum ya'iduhum wa yumannihim, yana musu alƙawarin ƙarya wa yumannihim, yana musu burace burace a zuciya, a kai kaza kai kaza, in kai kaza sai kaza. Duk abin da muke a rayuwar duniya wallahi sai mun hada shi da burace burace. Ni da nake faɗa yanzu ba na kuɓuta daga burace burace irin nawa, sai dai kowa ya san burin da yake cikin zuciyarsa. Amma abin da muke nema shine mu dace da koyarwar Allah, koyarwar Alkur'ani ya zama burace burace mu, muna son mu cin musu ta hanyar halal, ba hana mu burace burace ba, amma kar mu yi gaggawa mu ce sai mun cima burin mu ta hanyar haramun, wannan shine bala'i. Duk burace burace in dai kai dan adam ne dole sai kai buri, to amma burinka ya zama to ta hanyar halal zaka same shi. Muna fatan Allah ya azurta mu da halal. Don haka shedan yake tarayawa mutane, shi yasa Allah ya ce wa ma ya'iduhumu shaytanu illa gurura, ba komai shedan yake yi wa mutane alkawari ba cewa kaza zai faru, a kaza zai yi, a kaza zai shiga, illa gururan sai rudani kawai. Duk burace burace shedan rudani, to da kar a yadda da rudani. Duk burace burace abuna shedan rudani ne gaba daya. Ziyara ta mai martaba tana da ban mamaki, waye ce yana shigowa kara tsaya da karatu, kuma in zai tafi ma kara tsaya da karatu, to kaga dole mu bi umarni insha Allahu ta'ala mu ci gaba da karatu. Saboda kuma kun umarni mai martaba, amma muna ban kwana gare shi kafin a wani lokaci insha Allahu ta'ala. Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma ya'iduhumu shaytanu illa gurura, ba komai shaytan yake raya wa mutane ba, yake musu alƙawari ba, yake musu sanya musu burace burace ba, illa gururan sai kawai rudani. Zaka shaytan rudani yake sa mana duk abin da muke yi, inda mu waiwaya ga koyarwan addinin musulunci ba sai ya zama rudani. Zaka duk abin da zaka yi karka duku ka kawai zalla duniya, zalla abin da ranka ya raya maka ka ce bari ka yi shi, zalla abin da ka ji cewa zuciyarka ta raya, a je ka taba kaza, je ka sha kaza, je ka ci kaza, je ka shiga kaza, karka yadda ka bi. Ka sani cewa shedan rudani yake raya wa mutane, kuma a gaban Allah yake wannan rantsuwa din cewa sai ya yi haka. Allah kuma ya bar shi yace ya ba shi dama ya je ya kai, kaga wannan akwai jarabawa ciki. Allah ya kyale shi yayi abun da yake so, saboda me? Akwai wasu hikimomi wanda Allah kadai ya bar wa kansa sani na abun da yake so yi. Jahannama dai Allah ya yi alkawari sai ta cika, la'amla anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in, tabbas sai na suka wutar jahannama, min al-jinnati wan-nasi, da aljanu jinsin aljanu da mutane har sai wutar jahannama ta cika gaba daya. Ashe kenan in dai za mu tsaya mu biye wa son zuciya, mu biye wa tsare-tsaren shaidan, wallahi za mu yi asara a duniya. Sai kalma yadda mu biye wa tsare-tsaren shaidan, mata a gida a fadaka da sharrin shaidan, kar ya je ba ku cikin halaka. Yara matasa a fadaka da sharrin shaidan, dattijai a fadaka da sharrin shaidan, masu mulki a fadaka da sharrin shaidan, waɗanda ake mulka a fadaka da sharrin shaidan. Shaidan ya rantse a gaban Allah zai zo mana ta inda ba mu tsammani. Saboda duk abin da za mu yi mu lura, a cikin jami'a kake lura da sharrin shaidan, a wajen jami'a kake lura da sharrin shaidan, me kake yi lura da cewa shin abin da kake yayi daidai da abin da Allah ya ce ayi ka aikata? In yayi karo da abin da Allah ya ce ayi ka bar shi kar ka aikata. Kar ka yadda kai abin da Allah bai yadda ba, kar ka yadda ka shiga cikin abin da zai sayo maka fushin Allah. Muna nusar da ku kamar yadda Al-Qur'ani yake nusar da mu gaba daya. Lalle mu sani rayuwar duniya takaitacciya ne, kana cikin wannan rudani na shaidan ne sai Allah ya daura mutum, shikenan kuma an tafi. Don haka mu ji tsoron Allah, mu jara ayyuka, mu lizinci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu lizinci koyarwar Alkur'ani, ko muna tashe ko bayan mun tsufa, ko ba mu da aiki, ko bayan mun samu aiki, ko muna da muƙami, ko ba mu da muƙami, ko muna da sana'a, ko muna da jari a kasuwa, ko muna da manya-manyan shaguna, ko kuma ƙanana ne, ko sana'ar mu ƙarama ce, ko babba ce, mu ji tsoron sharri kenan. Mu yi taka tsantsan da rayuwar duniya. Duk wanda ya taka tsantsan da rayuwar duniya ta hanyar tsayawa da addu'a da bin me ya dace a yi in Allah da zai samu kila. Allah baya tozarta aiki mai aiki. Allah baya tozarta aiki mai aiki. Don haka in ka yi aiki mai kyau, Allah ba zai tozartar da shi ba. In kana addu'a kana roƙon Allah dacewa, Allah ba zai watsar da kai ba. Kuma ka dinga neman dacewa, wato iyayenka su dinga taya ka addu'a. Ko ni za ka yi ka nemi yardan iyayenka cikin abin da za ka yi na alkhairi. Ko da sadaka za ka yi, ko wasu ‘yan uwanka za ka taimaka, sai na yi niyyar yi wa wance da wane kaza da kaza da kaza. Ka gaya wa mahaifiyarka, ka gaya wa mahaifinka, zai fi daɗi kuma zai maka addu'ar alheri. Sannan ka yi ayyuka na alheri kullum dare da rana, kar ka gaji. Lokacin da kake da shi shine wannan ta rayuwa. Duk abin da kaga ana yi na alheri kar ka gaji. Shedan zai sa maka gajiya, zai sa maka wasuwasi, sai ka zo yin aikin alheri sai ka ce a kaza, kana zuwa masallaci, kana ɗaukar alqur'ani za ka karanta, kana ɗauka sai ka ji waya ta zo jirr sai ka ɗaga, kana ɗagawa. Menene? Ya ce mu haɗu yanzu? Ku haɗu yanzu. Kana ina ne? Ina masallaci. Fito mu haɗu yanzu, za mu je za a samu kaza. Shikenan. Kawai sai ka rawa alqur'ani sai ka aje sai ka fita. Shikenan sai a tafi. Ka je ba a samu ba, ka je ba a aikata ba, duk kawai rubiri. Rubiri. Ya'idukum wa yumannihim. Ya'idukum wa yumannihim. Wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurur. Bai dace ba, kullum ka rinka taka zanzan. Shi yasa wata wayar in ka ɗau alqur'ani, kowa yake kiran waya in dai ka rawa alqur'ani, in ko kun in dai ba kun yi alƙawarin a wannan lokacin, sannan sai ka zo ka shiga masallaci ba, to in dai ba kun yi alƙawari a wannan lokacin ba, gaskiya bai kamata ka ɗaga waya. In kun yi alƙawari ka fita daga waje ka ɗaga ka ce kaza kaza, amma kuma in dai da sarari ya barka yanzu za ka ɗan yi wani abu ka zo karanta alqur'ani. Amma in dai haka kawai ka ga waya ta shigo ko ta waye bayan ka ɗau alqur'ani, wallahi ka hakura da ita. Ka ɗauko minti 10-20 kana karanta alqur'ani, in ya so daga baya ka kai kwalin ɗin sa ba, ka ce na ga miskol ɗinka ina cikin wani yanayi, in ya so sai ya gaya ma abin da zai gaya maka. Amma in ka biye wa waya duk lokacin karatun alqur'ani, in kai wasa za ka rasa shi. Ko lokacin sallah za ka yi awa ɗaya ba a kira ka ba, amma kana cewa Allahu akbar, sai ka ji girin 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 girin, ka ji sharrin shaidan. Sai kai awa guda ba a kira ka ba, sai lokacin sallah kana kabbarawa ko ka shigo masallaci kenan, sai ka ji an kira ka. Saboda haka duk irin wa'innan abubuwan ka mai da hankali. Ni in mutum ya ni in nayi sallama ba, Allah ba zai kira ka daga in na goshi ba zan daga ba, dama tana vibration, daga za ta gama motsinta ina jinta. Amma wai daga idan ta sallah in dauko waya duwa habba, yanzu duk lokacin da na shigo Allah ya taimake ni na zo masallaci kan wa'innan mintuna ma sai an kira ni. Kuma don mutum ya kira ta yi motsi ta gama, to me zan ɗago duba? Bayan ga tasbihi a gabanka, kana gaban Allah, kana ne ka manta da waya in dai ka shiga masallaci. Sai ka gama duk abin da za ka yi, ka gama nafin filinka, ka gama komai, in ka fito sai ka ɗago sai ka duba. In ya buƙa, in ya kamata ka kira shi sai ka kira shi. Amma kawai waya ta cinye wani lokaci, shaidan ya yi amfani da waya kawai ya gama da su. Saboda haka mu mai da hankali, irin wa'innan abubuwan mu mai da hankali da su. Ka sa a ranka kawai in dai ka je masallaci, to har ka fito. Kuma har da nafin fili, har da lokacin fadila, wani ka kai nafin fadila, in ka ɗago kai cewa wayar wane ne, to shikenan sai ka fita masallaci. Kaman za ka kira shi ne ka ɗan dawo kai nafila, kana kiransa sai ya ce maka kaza kaza kaza, sai ka ji kawai ka zabura, daga nan kawai nafila ta wuce. Ka yi asara. Duk abin da zai baka a duniya wallahi bai kai raka a biyu ba. Duk abin da zai baka a duniya bai kai raka a biyu da za ka yi su domin Allah. Sai da kawai in ka doshi masallaci ka sa da nafila raka hudu da za ka yi ko wani abu, duk wannan yana ciki, ba za ka ɗago ma ka ga miskwarcin waye ba, kawai balle ma ka san waye har ya tayar ma da hankali. Saboda haka mu kiyaye wa'innan abubuwa, Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu, wallahu ta'ala alam. Insha Allah ta'ala muna rayu gobe za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu, wallahu ta'ala alam. Okay. To alhamdulillah. Kafin amsa tambayoyi kenan? Yawa, kafin amsa tambayoyi, kafin amsa tambayoyi mai martaba yana isowa nan. Yace ba magana, mun dauka da martaba da sanin mana ko kalmomi, yace ba magana magana. Ko ba a tsayawa da karatu, yace kar a tsaya da karatu. To Allah ya saka masa da alkhairi. Wannan mai martaba sarkin gurbi gaskiya ga dukkan yanda muke ganin alamu, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya masa jagoranci, yana da manufofi na alkhairi. Wannan yana bayyana su ga duk wanda suka zauna daidai ku da shi. Ina tuna iri na inna ba karamin mutum wallahi wata ranar da ta shiga gurinsa ɗan kwanan baya, ya shiga falo wallahi bai zauna a kujera ba sai ya zauna a ƙasa. Karamin almajiri ya zo amma ka zauna a ƙasa, akwai abun mamaki mai martaba mai sarkin gombe gaba da ni da shi kare, amma wallahi sai zauna a ƙasa. Ni daga nan kawai sai na je na riga na gamsu da na fita ma shi kenan, kawai na samu da na ɗauka saboda na gaskiya na ɗau darasi saboda ka ina girmama shi, iyakan girmama ku ya gafi girmama shi. Umar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa kai wanda bai san addini ba ma inda ya biyo mana ta hanyar girmama addini yace wallahi mu yaudaru gare shi, balle sarkin musulunci wanda tutar musulunci yake karewa kuma kofar gidansa masallaci ne, sannan jagoranci yake mana akan addinin musulunci. Gaskiya mu yi wannan shine kyakkyawan zato da zamu masa, ko muna fatan Allah ya yi masa tsawon kwana mai albarka. Allah subhanahu wataala ya yi mana tsawon kwana tare da shi ya zama yana jagorantar mu bisa tsari mai kyau, kuma duk manufofinsa da shiri da yake yi akan talakawan Gombe ya ce in ba ya yi irin wannan abubuwan ba shi yana ga kan bai gode wa Allah ba. Ya ce a shekarunsa bai ɗauka shi zai zama sarkin Gombe ba, amma Allah ya mai da shi, ya ce wannan al'amari ne na Allah. To kaga yana maganganu irin wannan, muna fatan Allah subhanahu wataala ya masa jagoranci. Allah ya jaza mana Allah ya samu rayu tare da shi da rayuwa mai tsayi cikin addinin musulunci. Yace kuma kofa abu da take duk abun da aka ga ba daidai ba yace a ji a gaya mata, kuma duk abun da aka gani daidai yace a karfafa shi akan, yace kuma a bashi shawari kofa abu da take. Kaga wannan yana nuna alama ce ta alkhairi. Wasu masu mulki in iri na yazo gurin ai ba zai samu shiga ba. To Allah subhanahu wataala ya jaza maninsa ya masa jagoranci ya kuma karfafa shi. Sannan akwai wani bayani da yace ya bari a baya, don haka dawakin Gombe mai girma mai martaba dawakin Gombe a inda mai martaba baya nan zamu iya cewa dawakin Gombe mai martaba ko yawa to saboda haka shi ma mai martaba dawakin Gombe insha Allah ta'ala zai presenting abun da ya kamata da na sako daga shi mai martaba sarkin Gombe. Muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi, shi kuma dawaki Allah ya masa jagoranci wajen bayanin da zai fada. Allah subhanahu wataala ya taimake mu wallahu ta'ala. Kafin an ta tambayoyi ai kafin yin addu'a za a yi wannan bayani wallahu a'lam. Ku bar shi kan da ya ce ba zai hau dawaki ya ce
da yaji shakka guda 20 da ya fi don zuwa na mata shi ma guda goma sannan sai kamar abubuwan manja kada biyar da manja na shi ma kada biyar da kuma kasa da shi ne da kuma kowane da ya shi ne da mafi da ya ce a baya da a kawo ya yi ƴaƴan waɗanda suke aiki a nan jami'a a tsohon kasashen da zan ma guda goma goma
Thank you.
dukkan wannan bayin Allah da suka tura su bukatan bayin Allah ɗan uwansu taya su da addu'o'i akan bukatunsu. Wasu zaka ji bukatu ɗin akwai damuwa da yawa, rashin lafiya nau'i daban-daban, wasu rashin lafiya, wasu damuwa ta rayuwa, da kuma wasu kuma damuwa tsakanin iyayensu ko auratayensu na iyaye ɗin, bukatan wato arziki na halal, da kuma mata ta kwarai, da masu bukatan aihuwa, da kuma wacce mijinta an kama shi yana cikin wani yanayi. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa matuƙar ba shi da wani laifi, Allah ya fito da shi ya barranta shi ya kuma dawo da shi zuwa ga iyalansa. Duk wanda yake hannun an kama shi saboda wani zargi, kuma sannan sarki Allah subhanahu wataala ya ƙara masa ƙarfin gwiwa, abinda yake yi na alkhairi Allah ya taimake shi akan haka, abinda yake yi in akwai kuskure a cikin wasu abubuwa na rayuwarsa Allah ya ganar da shi, Allah ya bashi ikon gyarawa. Duk abinda yake yi Allah ya masa ƙarfin gwiwa, Allah kuma ya taimake shi, Allah ya karbi ayyukansa ya zamanto ayyuka ne na ƙwarai. Allah ya haɗa mu da shi a cikin aljanna Firdaus. Dukkan shugabannin da suke da adalci, suke kokarin kamanta gaskiya wa talakawansu, Allah ya taimake su, Allah ya ba su ƙarfin gwiwa, ya sa su ƙara ƙarfin gwiwa akan abinda suke yi. Duk mai nufin alkhairi a wannan ƙasa tamu ko wannan gari namu, Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi. Wanda yake nufin ɗebewa ko azurta kansa da dukiyar da ba tasa ba, Allah ya kawar da shi gefe, Allah ya sa ya ga ana yi shi kan banda shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙarfafa gwiwan waɗanda suke da adalci da ƙoƙarin himma wajen tattalin arzikin ƙasa, da kuma ciyar da addinin musulunci gaba, da kuma ciyar da tattalin arzikin ƙasa gaba ta yadda ya dace. Wanda ba ta nufin wawashewa, suna nufin kowa ya amfani da albarkar ƙasa, Allah ya taimake su, Allah ya musu jagoranci, Allah ya kare mu, ya kare su daga kowane irin sharri, Allah ya mana kariya daga abin da yake fitintinu ne. Arewacin ƙasar nan da ma dukkan ƙasar baki ɗaya, duk abin da ya zama cacin tashi na gare mu, Allah ya kawar mana da shi. Abin da ya zama nutsuwa da haɓakar addinin musulunci, Allah ya taimake mu a kansa. Wannan gari Allah ya saukar mana da albarka daga gare shi a cikin wannan gari namu, Allah ya taimake mu. Malaman mu Allah ya gafarta musu kurakuransu, Allah ya haɗa mu da su cikin aljanna Firdaus. Wannan hatsuwa ta mu Allah ya yafe mana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. wata ramadana yana ta matsowa kusan ƙarshe, Allah ya cika mana wata ramadana da ayyukan alkhairi, Allah ya karbi ayyukanmu, Allah ya sa mu ga wannan wata mu ga ƙarshensa, kuma Allah ya nuna mana ramadana masu yawa, muna masu imani, muna musulmi, Allah ya ba mu ikon aiki na ƙwarai, kuma Allah ya sa ayyukan da muka yi a cikin wannan wata ramadana, Allah ya sa karɓaɓɓu ne a gurin Allah, wannan karatu da muke, Allah ya sa karɓaɓɓe ne a gurin Allah, abinda muke haɗuwa anan da saurare da karantawa da fassarawa, Allah ya sa mun dace, abinda muka yi na kurakurai wanda yake ba daidai ba, Allah ya yafe mana, Allah ya sa manufofinmu su zama domin Allah muke aikata wannan ayyuka ne. In akwai kurakurai cikin niyyar mu, Allah subhanahu wataala ya yafe mana wannan kurakurai. rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah ya saukar mana da ruwan sama mai albarka, Allah ya saukar mana da ruwan sama mai albarka, ya ba mu damuna mai albarka da amfanin gona mai albarka, Allah ya ba mu amfanin gona mai albarka. اللهم اعصم دماءنا ودماء المسلمين, اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ان تؤمننا في بلادنا, اللهم امننا في بلادنا ومن علينا بالسلامه والامن في بلدنا يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.